Yau da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sarara assalamu alaikum shirin matasa ne na yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin ne mai na jamhuriyar Niger ta VOA a Afirka kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger din da suka hada da radio amfani sarauniya da mania FM a can kuma sai ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahouse.com masu gabatarwa
Afsat Bello dan mai sauraro
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara
Masu sauraro yau Laraba 14 ga watan Janairun shekarar 2018 Fabrairun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari zamu yi magana ne akan yadda ya kamata mu hada karfi da karfe wajen dakile shaye-shaye miyagun kwayoyi dake dada tsamari a cikin al'ummar mu
haka yake wakilin mu to Ibrahim Abdulaziz ya hado mana wasu tattaunawar musamman tare da masu mu'amala da irin waɗannan miyagun kwayoyi wanda ya hada da wani matashi da wata matashiya sai kuma wasu kungiyoyi masu aikin ceto al'umma game da wannan al'amari shin wani irin kwayoyi matasan nan ke sha ne
to na farko dai ina so in shimfida na cewa wannan matsaloli da muke samu mu nan kasar ko Afirka shine babban matsala guda biyu na farko rashin bin doka sannan na biyu rashin wadataccen ilimi na sanin muhimmancin rayuwa
to dan iya ma wannan al'amari ya dame shi kamar yadda ya shaida wa shirin yau da gobe
Yanzu wai maganar dabi'ar nan ta shaye-shaye ta yi tsananin da yanzu har da matasa mata ƴan maye.
Rana ina ba wani bacci san ba ba ina shutawa nani. Kawai irin tutulin kwadros wa aikina ne shi ne kawai yin sha'un huta in zama sarauniya.
Shaye-shayen nan fa da yawa maza da mata fa yin sa suke shi.
Baya kala-kala ne. Akwai wanda ake ce mata kashin bera, sai shama dan yayi maka sata, sai shama dan ya mara shin kunya. Amma ni wanda nake sha, ni ina shan yawun maciji ne. Ina shan maganin hawan jini, ba wai tsotsa nake ba, ina hadewa ne. Yawun macijin nan kuma shine maganin mura. Ɗan siyasa da suke ba mutane kuɗi su je su yi shaye-shaye, to wayannan su yaran akwai wanda suke buga alluran kwaya, akwai wanda suke shan bula, akwai wanda suke shan kashin kadangare, akwai wanda suke shan kwata. Kai dai abubuwa daban-daban kayan maye.
To Allah ya kyauta. To akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter da ma Instagram.
To bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku game da cewa ta waɗanne hanyoyi ya kamata mu bi mu yi aiki tare tsakanin gwamnati da al'umma da ma kungiyoyi masu zaman kansu don magance matsalar shaye-shayen da ke dada tsananta a cikin al'ummomin mu.
To saƙon farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai Gombawa. Yace yau da gobe hakika yanzu dai matsalar shaye-shaye ta zama ruwan dare ga duniya tsakanin al'umma musamman ma matasa samari da ƴan mata kai har ma da matan aure suna afawa wallahi saboda haka ya kamata gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu da al'umma baki daya a hada kai domin kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyar fadakar da matasa illar shaye-shaye da shafukan okay ta shafukan sada zumunci na internet da gidajen radio domin yin mafi yawancin wannan matasa ba sa fa jin wa'azi wato sai an hada su abin da suka gani da social media to amma idan an yi amfani da shafukan sada zumunta za a samu nasara insha Allah sakon Yusuf ne daga mutane dan mutanen Gombe.
To sai Abubakar Kawu Girgir yace ai har gobe maganar magance matsalar shaye-shaye da ke kara ta'azzara a cikin al'umma abin ne kawai. An bar dukan jaki ana dukan taiki domin matsalar tana wajen hukumomin da abin yana taya wuyan su wato NDLEA a takaice. Domin cin hancin da suke karba yasa har yanzu aka kasa gano bakin zarran. Dan haka tantance ma'aikatan kafin daukar su aiki shine babban abin yi domin wasu su yan shaye-shaye ne suke shiga aikin na NDLEA Allah da ya kyauta.
To ka barci yakin gidi. To sai kuma mu je ga Ashir Lawal na goma ruwan Bauri yace sako ne ya hada shi da Sumayya Muhammad Gusau suka ce eh to mu dai a yankin jahar mu ta Zamfara tuni wayar da kan matasa yayi nisa game da illar shaye-shaye karkashin kungiyar mu mai suna Zamfara Cycle kuma alhamdulillah kulliya ta so mu biyan kudin sabulu har ma da soso da fatan mahukunta za su mara mana baya domin mu gudu tare mu tsira tare.
To sai Garba na hali kan Bakebbi yace hakika wannan hanya ita ce dole sai dai gwamnati ta cire san kai wajen bar kungiyoyin dama da tare da dakatar da duk wani mai mulki ko babban dan siyasa shigowa da miyakun kwari a cikin al'umma saboda a gaskiya yau da gobe da wuya wannan matsalar ta yi sauki a Najeriya saboda miyakun da yan siyasa suke amfani sosai wajen shigowa da su saboda haka ku tashi lafiya.
To sai kuma Abu Abdul Shakur Ahmad Umar yace assalamu yau da gobe shaye-shaye ya zama abin ado a tsakanin samari da yan mata hadda matan aure ma hanya daya ce ita ce kowace unguwa ta tanadi committee don hana masu sayarwa da saya in kowace unguwa ta yi haka tare da amfani da jami'an tsaro to lallai za a taimaki gwamnati wurin yakar waɗannan munana ko kuma kazaman dabi'u. To mun gode.
To sai Abubakar Sabiu Sabuwa yace assalamu alaikum yau da gobe ai laifin duk na shugabanni ne domin kuwa basu jawo ƴaƴan talakawa jikinsu sai lokacin zabi domin amfani da su wajen bangar siyasa gami da ba su abubuwan da ke sa maye da dan cimma burin su. Na zama akan madafin iko ko neman zama da a ce shugabannin mu za su cire wannan ɗabi'a ta daukar matasa bangar siyasa tare da sama musu ayyukan yi to tabbas da shaye-shaye yayi sauki a cikin al'umma.
To sai kuma Anas Muhammad Sulaiman yace salam da farko ina ga dole iyaye su ƙara kaimi wajen tarbiyyar ƴaƴansu so kuma dage da addu'a ita kuma gwamnati ta hukunta duk wani mai sha da fataucin miyagun kwayoyi kafafan yaɗa labarai kuma su ci gaba da wayar da kan jama'a Allah ya kyauta shi sa muke tabbabashin fi an bari.
Sai Edward Malo yace kamata ayi gwamnatoci su sa dokoki mafi karfi kan batun shaye-shaye da kuma sayar da waɗannan ababen maye dan in babu masu sarrafawa da sayarwa ai masu sha ba za su samu abin sha ba dan ni kam nayi ta kokarin fadakarwa kan sha amma lamarin yaki ci Allah kadai zai iya kawo mana saukin sa.
To Allah ya kawo saukin. Sai Shehu Adamu Rajau yace kungiyoyi da al'umma na gari su zamo masu sanar da mahukunta duk inda suka san ana sayarwa ko kuma ana sayar da kayan maye ko kuma duk wani mai sha ko kuma mu'amala da su. Ita kuma hukuma sai ta dauki matakin cika hannu tare da hukunta duk waɗanda suka samu da ta'ammali da kayan maye ba tare da nuna sani ko sabo ba saboda haka abin ya fi gaban ya gagaru kundila ganin yadda har da matan aure su ma kansu suna wannan shaye-shaye to Allah ya shirya mana zuri'a amin mun gode.
To sai sako daga Marazbin Umar Maurida yace tabbas shaye-shaye mugun abu ne yau da gobe amma ta yaya zamu yi magance shaye-shaye cikin al'umma kada ka so danka fiye da kima kuma kada ka koya mishi rashin tarbiya kuma idan yayi laifi aka gaya maka kayi mishi hukunci daidai da shi hakan zai fi zama alkhairi ga yaran mu na wannan zamani.
To mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni duk lokacin da muka lika tambaya. To bari mu saurari yadda shi kanshi dan yi wannan al'amari fa yake dama masa lissafi ya ga amma Isa Lawal na ikarciwa ya kawo mana wannan sako.
ina majalisi ko gurin zaman su dan iyayew tun da garin Allah ya waye zuwa can sai gashi yayi wani dogon zagaye nace dan uwa yau kuma ina ka boye yace kai dai kawai bari dama an ce dan adam zai ga abubuwa daban-daban idan har yana raye yanzu wai maganar dabi'ar nan ta shaye-shaye ta yi tsananin da yanzu har da matasa mata ƴan maye wasu na yi a gidajen mazajen su wasu kuma a gaban iyaye shi yasa ma kaga yau nayi dogon zagaye don kusan ko ina ka buka iya cin karo da ƴan ganye kaga matashi kakkarfan da zai taimaki kasa amma idanu duk sun yi jajaye saboda haka ne ma ƴan siyasan kasar mu kan yi amfani da irin waɗannan matasa idan suna so su yi tawaye nace gaskiya kuma dan iya har yanzu shaye-shaye tsakanin matasan kasa fa akwai sauran rina a kaba don kuwa yanzu maganar shaye-shaye ta sha karfin bushe-bushe irin na taba wasu ƴan mayan ma magungunan neman lafiya suke nema su yi mai mugun shan da zai koma musu guba wasu kuma ta kai har alluran maye ma ake musu saboda tsabar daba kuma wai irin waɗannan matasan ne fa akan kira su manyan ƙasa na nan gaba kenan ko kaga idan haka ne ana shuka wa ƙasar wata annoba wanda idan ba an tashi tsaye ba to irin sakamakon da za a girba ba zai taba taimakawa wannan ƙasa ta mu ba saboda haka dai ma wajibi ne mahukuntan ƙasashen mu su yi kyakkyawan duba game da wannan al'amari da ka iya damalmala duk wani roman ci gaban da ya kamata mu warba dan yace to Allah dai ya ba mu ikon kashe wannan wutar shaye-shayen da ta riga ta lulu dan yanzu shaye-shayen ya huda jikin wasu matasan ƙasa da yawa da ake kallon su a matsayin tsageru kaga garjejen matashi ya sha ya bugu yayi zuru idan wani ya zo ya bashi kudin sashi aikin masha a sai ya ce to kaga yanzu ta waru kuma wasu jami'an da aka dora wa nauyin magance wannan bala'i da ya shigo kasar mu kuma suna gani sun yi shiru idan ka ce meye dalilin su na yin haka kuma sai su ce maka ai yanzu ba mu da wasu sauran dabaru don haka dai ya zama wajibi kowa da kowa ya kawo daukin da zamu taru duk wanda aka kama da kayan maye cikin sirri ko kuma kuru-kuru to a tabbatar da an yi mai dira irin ta dakaru idan ya so ayi maganin shi kawai alabashi mu kasar mu ta gyaru
to Allah ya gyara mana gaba daya tare da yin namu iya kokarin yanzu sai mu je mu
to amin to sai kuma mu je ga wakilin Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa a zauren muhawarar yau da gobe game da al'amarin shaye-shaye da abin da ya hado mana kan al'amarin
matsalar ƴan maye ko kuma shan mugan kwayoyi yanzu haka na neman zama ruwan dare ga duniya a wasu kasashe masu tasowa inda matasa kan yi manƙas Muhammad Sani Aliyu Mai Goro wani matashi ne ma daidai da yana tu'amuri da kayakin marisa yace kuwa da nasa ma dalilin to amma fa da farko sai da koyi soma da korar shedan
a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Muhammad Sani Ali Mai Goro to kwaya fa kwaya daban-daban ne kwaya kala-kala ne kwaya akwai wanda zai sha ma kwaya akwai wanda ake ce mata kashin bera zai sha ma dan yayi maka sata zai sha ma dan ya mara shi kunya ka bashi kuɗin da zai je dan biya bukatar sa kadan amma ni wanda nake sha ni ina shan yawun maciji ne wanda yawun macijin nan ina shan maganin hawan jini nan kuma ba hadewa ne ba wai tsosa nake ba ina hadewa ne yawun macijin nan kuma shine maganin mura yauwa kuma kwayan nan da shaye-shaye da ake yin ɗan siyasa da suke ba mutane kuɗi su je su yi shaye-shaye to wayannan su yaran akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata akwai wanda kuma suke shan kai dai abubuwa daban-daban kayan maye ba sai an ga jama'a ba sai wanda yake don society
to baba ko me yasa ma ake afawa a yanzu
eh to abin da yasa ake kallo ake sha wannan kayan maye-mayen nan to yara nan da wasu suke sha kaga wiwi da yake kanta cannabis ake ce mata amma wiwi zan kira ma saboda da house nake mini in tambaya ko ba gaskiya ba so wani zai sha ma akan cewa shi ya sha kwaya zai je da zagi wani to amma yana tare da ni Muhammad Sani Ali Mai Goro ba zai bi bayana ba kuma ni bana yawo da barawo bana yawo da mai buga mota bana yawo da mai zagin dan siyasa ko naira 50 ka bani zan karba yin tafiya na ina da aikin hannu na ni da ko nake yi.
Ai layo da matashi, ya ko baina mana mara rabe-raben masu sha da kuma ajin mugun kwayoyi.
Eh to, eh gaskiya na da yannan shaye-shaye. Shaye-shaye na ya kai shekara 19 ina shaye-shaye. Kuma shaye-shayen daban-daban ne. Kaga akwai special number. Special number nan ka je Kano za su ce maka roci. In ka zo Yola kuma za mu ce maka bashi. Ba kowa bane sani. Wiwi kam muna iya canja mata suna ya fi guda 10, mu gwaran ce maka wiwi, da turanci kuma cannabis ne. Ko ba gaskiya ba? Idan na sha yawo majalisar maganin mura na samu inda kwakwalwa ido na zai bushe. In na sha kuma rafinol roci din roci, rafinol special number 542. Shi maganin hawan jini rabi nake hadewa. Don komai hawan jini aka bashi rabi. Ya samu yayi bacci, yana tashi abinci zai nema, kuma hawan jinin zai yi low. Kana sauraron zance na? Ta. Ni in zan shashaye, ba na yadda in shashaye ban ci tuwo ba. Ba na yadda in na sha na gama ban ci tuwo ba. Kana saurara na, yana ka illa ga ciki yar mutum ya koma sace-sacen kayan iyayensa, ya koma daukan kayan mutane akan hanya, ya zo dauki abun da ma ana kallon sa sai ya ce shi ba a gani shi. Sannan akwai solution, akwai suta. Amma ni ina da kirafa ga matasa, in yana walau yana buga alluran kwaya, walau yana shan solution, walau yana shan suta. Suta tana cin hanji, tana fasa naman jikin mutum. Suta ba abun sha bane. Mun rasa abokanai sun fi 50, suna sha da daddare, da safe mu samu sun yanko ne. Ga ledan sutanin su, me ya kashe su? Sutan ne. Sutan nan da ita ake amfani a sawa gawa a hanci, a sa auduga. Da ita ake amfani a sawa gawa a kunne, a sassa auduga don saboda fiskan karya kumbura a gane dan uwanka. Amma wani ko da mutum ya kumbura yana iya gane dan uwansa ta wajen farcen kafa.
To ko ne kira kake da shi ga matasan da ke tu'ammali da kwaya?
Eh to, kazan dai malam Bahaushe yace ba, idan mutum zai haɗe gatari sai ka rige mar kota. Mu bayan shaye-shayen yanzu bane. Akwai wata kwayan da ta bata inda tana adama yanzu. An kasa akwai wani kungiya wai ƴan shila ko? To banda ƴan shila sabuwa sun fito, su goma shi da goshin keke na fe ne. Kuma du kwaya ne, amma kwayan kamaru ne, amfur.
Wani abun ta kai ce a yanzu shi ne ko cikin masu tu'ammali da kwayan har da mata da kan yi manƙaras.
Rana jina ba wani bacci san baba, ina shutawa na ne, na hutawa na ne, baba ba bacci nake yi ba. Ba uban bana ake asibiti wannan kawai irin tutulin kwadrosuwa ɗinnan ne shi ne kawai yin sha'un huta zama sarauniya. Haka ne kawai abun yake baba.
To sai dai ku yanda malamarin ke kara munana. Yanzu haka wata kungiyar da ke fafutukar ganin an yaki da wannan matsala ta shan kwaya ita ce ta Al-Muhsin da cibiyar take jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya, inda jami'an kungiyar kan ma shiga har wuraren da irin waɗannan matasa kan boye kansu. Hajiya binta Khalid Adam da ke zama uwar kungiyar ta ko bayyana abubuwan da suka gano da kuma ma inda laifin yake.
Eh hakika abin da muka fahimta game da shaye-shayen miyagun kwayoyi a gaskiya abu ne wanda ya shafi kowa da kowa, duk da cewa mutane sun fi fuskantar matasa da suka fita fili ake ganin su akan hanya suna shaye-shaye. Amma gaskiya shaye-shaye a wannan lokaci ya shafi mata, ba ma mata matasa ba, har da matan cikin gida. Wannan shine bincike da muka yi gurin binciken waɗanda suke mu'amala da waɗannan miyagun kwayayyaki, domin ya zama an ba su horo ta musamman tare da taimakawa rayuwarsu, a ga an ceto su daga cikin wannan mummunar hanya da suke kokarin fada ko kuma suka riga da suka fada, zuwa kawo su kyakkyawar hanya, kyakkyawar turba da kuma ingantacciyar rayuwa.
To wai ko a wasu wurare ne ma matasan nan suka fi taruwa a yanzu? Haila yau dai ga Hajiya Bintan.
Gurin inda ake shan waɗannan miyagun kwayoyi sun hada da irin bayan gari, nesa da inda mutane suke, da irin gini da aka yi shi ba a karasa ba tsawon lokaci, ko kuma wuri na taron bishiya inda aka samu duhuwa mai yawa, ko ko a bakin kogi inda ciyawa ya cinkoso, kai dai wurare irin wannan za ka samu nan ne suke dandazo, suke shaye-shayen su a gurin. Mafi yawan lokaci a irin wannan lokaci muke samu kuma a irin wa'innan wurare.
Masana dai a kullum na ku gargarin cewa sha da mafatocin mugan ƙwayoyi na da illa ga al'umma. Ba wai kawai ga mai sha ba, Mr. Yakubu Kibo shine ma komandan hukumar yaki da sha da mafatocin mugan ƙwayoyi a Najeriya ta NDLEA a jihar Adamawa. Ya ko bane illar da ke akwai.
Saka iske wasu yara ne ma ake aikawa su sai waɗannan abubuwa particularly matan gida to mun sha arrest din wasu an aiko su ne gashi gashi
su sai menene
su sai cough syrup with codeine particularly to kaga irin waɗannan har da birin ga maka har da cocaine mun arrest din wani mai cocaine shi yanzu yana prison for 5 years imprisonment to wasu shi da kansu ya ga muna mutane da yawa har da mata da yawa wanda suke patronizing din suna encouraging din su masu shan wanga cocaine to ina gane irin su haka nan da ya mutan don mun kama su muna interview din su me su wane ne customers din su sai su ita ga muna customers din su sun shashi ba su sani ba amma za su tambaya domin kuma sun ga abin yayi musu amfani ba su san illan da zai kawo musu ba a gaba domin abin yana sa yayi affecting spinal cord jikin mutum ya riga ya zama overwork kamar engine shi yasa zaka ga wani bi masu kan tramadol din na mutum kawai ya kile ya fadi sai kun ha a baki
koma da menene dai in yi magana kan cewa in kunne ya ji to fa labu da gangan jiki ko kan tsira. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kuduba ka hangalin matar haure ya dago saboda karuwen. Kuduba ka hangalin matar haure ya dago saboda karuwen. Kuduba ka hangalin matar haure ya dago saboda karuwen. Kuduba ka hangalin matar haure ya dago saboda karuwen. Kuduba ka hangalin matar haure ya dago saboda karuwen. Kuduba ka hangalin matar haure ya dago saboda karuwen. Kuduba ka hangalin matar haure ya dago saboda karuwen. Kuduba ka hangalin matar haure ya dago saboda karuwen. Karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya. Karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya. Karuwe sun zuka samare san wewe da kwaya.
So da fatan samari za su je jin daga shan wewe da kwaya. To saboda wannan lamari da muke magana akai tun da ji tattaunawa da muke da kowace Ibrahim yayi mana da matasa masu wannan dabi'a ta shaye-shaye da kuma abin da yasa suke da me suke yi in sun sha saboda haka yasa muka ce to bari mu samu tunda naji a ciki yayi hira har da wanda suke kungiya mai zaman kansu da hukumar NDLEA a cikin hira to kin ga sai mu je kuma ga mai fashin bakin al'amuran yau da kullum muna tare da Ahmad Abubakar Dakta da ke kallon ƙurilla akan al'amuran yau da kullum na matasa. Assalamu alaikum Ahmad.
Assalamu alaikum Alhaji Kabbara barkan mu dai mu tare da
Assalamu alaikum
barka dai
alaikum salam mu da aiki ya
hakika
jama'a
lafiya
ga Hafsat dan mai soro to
alhamdulillah
to ka dai ji tattaunawa na san
to ai abubuwan ne kamar yadda al'amura suke gudana mu da muke cikin matasa kuma muke ratsawa loko da loko a cikin unguwanni muna ganin abubuwan da yake faruwa wallahi wani lokacin sai kace anya hukumomin nan sun san ko me yake gudana saboda wallahi idan ka je wani wajen kaga abin da yake faruwa da yara kanana ba a kai ga manyan batukunna yara kanana ɗan shekara daga kamar 10 zuwa abin da yayi sama wallahi idan ka gansu suna shaye-shaye akwai wata sana'a yanzu da ta kullo a misali a Kano inda yara saboda yanayin talauci na gari da ake ciki zaka ga yara kanana ba sa zuwa makaranta sai dai su dinga bi bola bola kwata kwata illa sun tsara kuna suna tsintar irin gwangwanin da aka sha maltina ko lemo suna tsintar irin robobin lemo suna bi shara da kakani ita suke tsinta wallahi unguwa unguwa duka unguwa da ake ce musu geto da suka yaka garin mu Kano da sauran garuruwa yaran nan suna nan zaka tarar da akwai masu siyan irin wa'annan robobin in ka je wannan daddazan a gaban ka kana ji kana gani zaka ga yara kanana wallahi ya kamata a ce suna primary zaka ga suna shaye-shaye a fili kuma wallahi a gaban ka zaka ga suna wasa da wukaki ni da kai na ba wai kariya ba akwai unguwa ba sai na faɗi ba na ga yaran suna shaye-shaye kuma na kwashi wukaki a hannun su kananan yara
wanda
bai fuka zare wa yaro ido kai mai magana ba shekara 10 13 14
amma ya kaga yana cije-cije sai ta cije-cije
kuma shaye-shayen ba ba irin yadda kake zato zaka gansu ba wai mutane suna ayyuka shaye-shaye wasu suna dauka cewa sai an kunna taba ko an kunna wiwi shine shaye-shaye ya kamata iyaye su fahimta yanzu an wuce wannan lokaci wiwi ta zama kayan tarihi kayan shaye-shayen gashi nan yaro yanzu zai zo miki da lemo lemo su gani kamar Coca-Cola ko wani abu
amma
ina a roba amma an narka kwayoyi a ciki ana sha shi ma san aure suka fi sai ta ciwo Coca-Cola da ka sani ka ga fada ce sai su narka maganunuwan a ciki wallahi sai ga ta zo sai Coca-Cola ka ganta a ɗakin ka ta yi kwana ɗaya biyu uku ana zukarta a hankali ana sha to wallahi kwaya ce a ciki kuma ni na yi tattauna da matar da ita kuma rubutu take yi rubutun da ka sani na allo kamar rubutun allo ya samu wata wajen kawai sai a sa ta a cikin leda ya ta dinga gawa mijin ai magani ne aka rubuta mata
ashe ashe
an narka kwayoyi a ciki wallahi kana sha
an ce kuma magani kai ya kai abin da ya kyau ba
wanda wa'annan yaran da suke yawa a gari da zaga sun daule da fiye a wata suna tsotsa yanzu kamar yadda zafin nan ya shigo dan ka ga mutum da laida fiye a wata zaka dauka ruwa ike sha
dama mana
wallahi solution ne roba solution da kwayoyin za su narka su zuba a ciki tunda is colorless za ga shi kamar ruwa sai su narka a ciki ga gudun da hura ne da suna zuka suna hurawa suna zuka ga su nan yara in ka ji yara magangarin da suke kuma abin da zai baka mamaki ka bara a gaban iyayensu a majalisin da iyayen su suke zaune ga iyayen a majalisa guda ne sai ga yaran suna shaye-shayen amma al'umma kai al'umma
to wai yanzu a cikin
Malam
Ahmad a cikin ƙasa da minti daya shin menene makomar matasan da zaka ga suna wannan shaye-shaye ga lambar sun tana ta karuwa ne yawan su yana karuwa masu shaye-shaye kuma ba su ganin mafita
to ƙasar mu ba ta da fita zamu zama ƙasa wadda tsofaffi suna da hankali
yara babu
kuma sun zama mahaukata
subhanallah
a ƙarshe nan da shekara 5 zuwa 10 zuwa 20 sai aka tafi a haka to wallahi tallahi na rantse sun dai aka tafi a haka wallahi za a zo cikin mutane 190 mahaukata ne 10 ne masu hankali
an yi ba ai ba kenan
to wani kira zaka yi musu
in ya zo ko wani abu to wallahi
matasa gabaki daya da yara wani kira zaka yi musu a cikin sakan kadan
kowace al'umma daga gida kake farawa kowane mutum wanda zai amsa sunansa mai gida wallahi idan ya bar wani a cikin gidan nan yana shaye-shaye wallahi rayuwarsa ba ta mai daɗi ba yaron nan daga kansa zai fara daga kansa wallahi na dingani an gani inda yaro yake ɗaukar makami ya kashe ubansa duk wanda ya bar ɗansa yana shaye-shaye daga kansa za ta fara matsala ta biyu al'umma tana da hukumomin ƴan sanda NGLEA da sauran hukumomi da masu unguwa da sarki da dukkan wani hakimi
da mu masu babatu
kun kalli wannan abin da gaskiya wallahi kuna zaune a gidanku bam ne a kasa kuma idan ya tashi fashewa
har ya fi mai wuta illa bam din da ya fi mai wuta illa
yaran da suke ji suna kwace mutane waya akan hanya sai
a tafiya
ya doje bude mahuka saboda ya sha kwayen nan kare ki zabe kokolwa kuma yana zona kana da kankafin da gidanka a tsare yake kikenan sauran al'umma haka suke
to mun gode
haka tafi aka bari a nan haka
sai addu'a to mun gode sosai Ahmad Abubakar dakta sai wani lokaci gaskiya ka fasa mana baki yanda ya kamata to da fatan kuma za a ji da fatan wanda aka yi abin dan su sun ji kuma za mu tashi kai dukkan mu gaba ɗaya domin hada karfi da karfe mai wannan dabi'a yanzu kan Ahmad din
Hafsat Bello dan mai
sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da engineer mu ne Mr Thomas sai wacce suke hada mu da ku a can ƙasa su Maryam Bashir Bugaje sa Hafsat Maina da su Safina a madadin kowa da kowa Usman Ahmad Tabarani a Washington DC ke cewa a cigaba da kasancewa da mu ana iya koma a saurare mu a shirye-shiryen mu na yau da gobe da ba a ji ba a cikin yanar gizo mutum voahausa.com bi salam yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa yau